بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ينقوى مسلمين منا وجونا قيسوا تفاتا الخير إلى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة سعدوا دكو أولا مسلاتي جامعة أبو بكر تفاو قليوة دكينا بوشي الله يغفر تاوى أبو بكر تفاو قليوة أشيكم وانا واتا من البركة واتا رمضان أيو 25 ga wata na shekara 1436 bayan hijirar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, 12 ga watan 7 na shekara ta 2015 miladiya. Mun hadu domin a yau mu karkare abinda zamu iya karantawa a cikin wannan wata mai albarka na Al-Qur'ani da kuma fassararsa da ma'anoninsa da abinda muke koya na daga darussan da suke cikin ayoyinsa masu albarka. A yau ne, in Allah so ya yarda, zamu yi karatun da shi ne zamu rufe karatun bana na shekara ta 1436. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana katare da mu karanta daidai, mu fahimci daidai, kuma mu yi aiki da daidai. Mun tsaya ne muna karatu a cikin suratul Ma'ida, kuma mun tsaya ne a aya ta 86. Yanzu zamu karanta abin da ya sawwaka, sannan daga baya mu rufe wannan karatun ala barakatillah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندسك إيماني لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كدك حرمت abinda Allah ya halatta muku na daga dadadan abubuwa. Wala ta'tadu, kuma kada ku yi shishigi ku yi ta'addanci. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin, lallai Allah baya son masu ta'addanci. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, kuma ku ci daga abinda Allah ya azurta ku da shi na halal kuma abu mai dadi. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, kuma ku ji tsoron Allah, ku yi takawa gare shi, wannan Allah da kuka yi imani da shi. Ubangiji madaukakin sarki yana kiran mu da cewa kada mu rinka haramtawa kanmu abinda Allah ya halalta mana. Allah madaukakin sarki shine yake hukunta abu ya zama halal ko abu ya zama haram, kamar yadda wannan sura shine ginshikin abinda ta fara da shi, inna Allah yahkumu ma yurid. To kada mutum yayi gaggawar ya ce abu kaza haram ko akansa ko akan wani, ko abu kaza halal ko akansa ko akan wani, face idan akwai nafsi daga Allah cewa Allah ne ya halatta ko ya haramta. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Imam Tirmidhi da Ibnu Abi Hatim da Ibnu Mardawai da wadansu daga cikin malaman hadisi suka ruwaito daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni idza akaltu al-lahma intashartu lin-nisa washtahait yace ni idan na ci nama yana sa sha'awa ta ta motsa kuma in ji na motsa ina sha'awar mata fa inni haramtu ala nafsi al-lahm don haka sai na haramta wa kaina bazan rika cin nama ba sai Allah ya saukar da wannan aya domin a ja kunnan wannan mutumi da duk wanda zai zo yayi gaggawar haramta wa kansa wani abin da yake da dadi cikin abin da Allah ya halatta masa sai Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya wadanda suka yi imani wannan mutumin shine na farko dukkan mu kuma mun shiga ciki la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ay la tahkumu ala anfusikum bi tahrimi shay'in mimma ahallahullahu ta'ala lakum kada ku yanke hukuncin cewa abu kaza halal ne ko abu kaza haram musamman kuma ma haramta abinda Allah ya halatta muku wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halalun wa hada haram kada harshen ku ya rinka gaggawar fadin cewa abu kaza halal ko abu kaza haram li taftaru ala Allah alkadhib don ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah alhali ba Allah ne ya sa ku ba shine la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum wala ta'tadu kuma kada ku yi shishige bimana wala tatajawazu alhadd bi tahrimi ashiya'a kad ahalla Allah ta'ala lakum kada ku yi wa Allah gaggawa ku wuce inda Allah ya tsaya Allah bai ce haram ba ko kuma ku ce haram ko Allah bai ce halal ba ko kuma ku ce haram ko ku ce halal wannan shine wala ta'tadu kada ku yi shishige kada ku wuce gona da ini inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu yin haka shine shishige da wuce gona da ini hukunci a addinin musulunci na abu kaza zai zama halal ga al'umma Allah kadai shine ubangijin al'umma don haka shine zai iya ce musu kaza halal kaza haram to duk abinda Allah ya riga yake hukunci yace halal ne ko yake hukunci yace haram ne to afili yake innal halala bayyinun wa innal harama bayyin abinda yake halal Allah yayi bayani abinda yake haram Allah yayi bayani don haka kada mutum ya shiga cikin wannan aiki wanda aiki ne na Allah mutum yace abu kaza haram mutum yana iya haramta abu ta hanyar ya ce wa mutane kada su yi kaza ko kada su ci kaza yana iya kuma shi ne hada wani ba amma shi ya hana kansa hana kanka wani abu cikin abinda Allah ya halalta maka akwai wanda ya halalta akwai wanda bai halalta ba wanda ya halalta shine kai baka jin sha'awar abu kaza sai ka ce kai ba za ka ci ba amma ba don haram bane kai baka so baka sha'awa ayi maka tayin abinci ka ce alhamdulillah saboda baka sha'awar abincin ko a kawo abinci ka ji bai maka dadi ba sai ka bari ka kici manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka bashi abinci kuma baya son abincin to yakan bar shi ba zai ci ba baya tilasta kansa ya ci abin da baya so kamar yadda Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya aibanta abinci amma in baya so sai ya bari kamar yadda aka taba kawo masa aka yi masa tayin ya ci damo sai shi kuma ya kici sai aka ce haramun ne yace ba haram bane ni bana sha'awar sa saboda mutanen gari mu ba sa ci al'ada mu ba a cin damo don haka ni ma bazan ci ba amma bai haramta ba to ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai bashi wato makullin halalta abubuwa da haramtawa a hannunsa ba sai bisa ga dokokin Allah in Allah ne yace wa ma yaqtu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ko kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaza haram ne to baya fada daga kansa haka kawai ya kiro yace haram sai dai in Allah ne ya sashi jama'a an fahimta to ballantana kuma wani mutum bai isa ba a musulunci yace wa mutane kada su ci kaza ko kada su aikata kaza cikin abin da yake halal jama'a an fahimta to shine ma'anan wala ta'tadu kar ku wuce gona da ini inna Allaha la yuhibbul mu'tadin sai Allah ce wa kulu mimma razaqakumullah daga cikin abin da Allah ya azurta ku ku ci yanda kuke so halalan amma ku ci halal tayyiban kuma ya zama mai dadi shi at-tayyib shine al-mustalab mimma tashtahihi al-anfus abinda ran mutum yake sha'awa yaje yana so shine at-tayyib amma al-halal kuma shine abinda yake wato ghairul muharramat abinda yake Allah bai haramta ba da abubuwan da Allah ya halalta da abubuwan da Allah ya haramta waɗanda Allah ya haramta su ne kaɗan sai Allah ya zaɓi wasu abubuwa ya haramta duk sauran kuma halal ne قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أبوبون دا الله يلسى بايتي حرام سوني كأي حرام أبوبون دا دوك الله يبرسو يشرو أكنسو سوكو محلال نيسي دي إن نسي يابكنسو نسي ينا إيه بن كان واني أبو تحنير واني أبو دا منزا الله سلام زي باير أمتين قائدة عامة kamar yace dukkan abin da ya zama kullu zina bin minasiba duk abin da yake da fika daga cikin dabbobi wato na daji wadanda suke miya gundawa wani ya zama haramun to kaga ba sai an ce banda kura banda zaki banda dabisa banda kaza kawai duk abin da ya shiga cikin wannan ka'idar ya shiga sannan kullu zin mikhlabin min at-tayr da duk abin da yake farauta da faratunsa daga cikin tsuntsaye kaga ba sai an ce hankaka ba sai an ce shirwa ba sai an ce eagle menene sunan eagle da Hausa mikiya ba sai an fada ba duk abin da ya zama yana farauta da farakunsa ya jira akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a ci daga cikin tsuntsaye kaga ne ya zama kaida to in ka cire waɗannan duk sauran abubuwan kuma sun halatta kaga ko abubuwan da Allah ya halatta ya halitta species na dabbobi irin wanda mutane suke ci ta yi dan adam har ya gama ciyayen sa har ya gama farautar sa ba zai iya gano dukkan su ba ballantana ya ci duka to dukkan su halal ne to ballantana kuma abubuwan da ba nama ba abubuwan da ake da nama ma shine zaka tsaya ka bincika shin yana cikin halal shin an yanka amma in ba su ba musamman cikin kwayoyi grains wannan kowani iri ka gani ka ci abin ka sabo akwai a garin ku ko babu a garin ku in dai har kana sha'awa in baka sha'awa ba za a saka dole ba jama'a fahimta amma koda baka sha'awa to kai zaka iya ka hana kanka amma ba zaka haramta wa kanka kace ka ki ne saboda haramun ba a'a sai dai ka ki ne saboda baka sha'awa sannan kuma Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha in kuntum attaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah wanda da shi ne kuka yi imani kun yi imani da Allah kun miƙa wuya gare shi akan dukkan dokoki da hukunce-hukunce na halaltawa da haramtawa gare shi suke to ku ji tsoron sa kada ku rinka yin aiki wanda aikin sa ne jama'a an fahimta a cikin waɗannan ayoyi muna fahimtar cewa dukkan abin da Allah ya halalta shi ne halal abin da Allah ya haramta shi ne haram al-haramu ma harrama Allah wal halalu ma ahalla Allah sannan muna fahimta daga cikin wannan cewa ashe yana daga cikin bangare na ibada duk abin da yake halal ka dauke shi a matsayin halal abu kaza na haram kuma ka dauke shi a haram koda ba za ka ci ba an gane ko to bai halatta a cikin zuciyarka kuma koda misali a ce kai zaka ci ko ba zaka ci ba a cikin zuciyarka ka kudurta cewa abu kaza ka ci ko baka ci ba saboda halal ne ko saboda haram alhali ka canza hukuncin barin sa a yanda Allah ya aje shi a matsayin halal ko haram wani bangare ne na ibada shi yasa wannan bawan Allah da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ce masa ara'aita idza sallaitul maktubat yace kana gani idan na cika salloli da Allah ya halatta ai da Allah ya wajabta sannan karshe ce masa wa ahlaltul halala wa haramtul haram abinda yake halal na barshi a halal din sa abinda yake haram na barshi a haram din sa adkhulul janna wannan zai bani damar shiga aljanna manzo Allah ya ce na'am zaka shiga aljanna ashe dai daga cikin sharuɗan shiga aljanna ba wai shine ka aikata wajibai ka gujewa haram ba a'a sai abubuwan da suke halal ka bar su a halal ne abubuwan da suke haram ba ka bar su a haram la tuharribu tayyibati ma ahallallahu lakum abinda yake Allah bai halal ne haramta ba kar ku haramta muna fahimta a cikin waɗannan ayoyin da Allah ya ce tayyibati ma ahallallahu lakum abubuwan da Allah ya sa muku masu dadi da kuma fadin sa aya ta gaba wa kullu mimma razaqakum la halalan tayyiban ku ci daga cikin halal kuma mai dadi muka ce alhalal shine abinda ba haram ba kowanne ne wannan wa kullu din da yake muku kuci fi'ili ne amri amma ba fi'ili ne amri wanda yake nuna wajibcin ayi aiki ba yana nuna ibaha na cewa kuci duk abin da kuke so inda ya cika sharuɗa sharadi na farko shine zama halal kada ka ci haram kamar yadda ayoyin da muka karanta a baya ubangiji madaukakin sarki ya haramta mana cin abubuwan da suke haram an gane ko to abubuwan da duk suke halal kuma ya halalta mutum ya ci sannan ayar tana nuna mana cewa ya halalta mutum ya ci wato at-tayyib abin da yake da dadi kuma mimma la tatakdhiruhu an-nafs abin da ran mutum baya jin tsamar sa kuma abin da yake sa mutum ya abin da yake da lafiya wadannan ayoyi daga cikin abin da suke nuna mana shine abinda zaka ci wanda ya halatta a musulunci na farko ya zama halal na biyu kuma ya zama mai amfani ne a gare ka koda abu ya zama halal ne idan kai in ka ci shi zai cutar da kai to wannan ayar ta nuna karka ci saboda Allah ya ce wa kullu mimma razaqakumullahu halalan ya zama tayyiban abinda yake da kyau gare ka kuma abinda zai yi kyau ga halittar ka da gangan jikin ka yanzu mutumin da akwai mutumin da in ya sha kunu zai yi abai duk da cewa kunu asalin sa menene halal ne in ya sha kunu ko in ya ci wani abu shi kuma sai ya sa masa wata cuta to wannan bai halatta ya ci wannan abun ba saboda wala tulqu bi aydikum ila tahluka kuma Allah ya ce mimma razaqakumullahu halalan tayyiban sai ya zama tayyib ne gare ka kai abu yana iya zama tayyib gare ni amma ga wani kuma ya zama ba tayyib ba ne to dole sai ya zama tayyib ya zama ranka yana so kuma ya zama wannan abun abun da yake da amfani ne gare ka kuma yana da amfani ga jikinka duk yana cikin ma'anar at-tayyib an fahimci wannan sannan wannan ayar tana nuna mana cewa duk abun da yake khabith ne bai halatta a ci ba duk abun da yake kazanta ne dalilin da yasa kenan malamai suke cewa haramun ne shan taba saboda taba baya cikin tayyib khabith ne tunda in mutum ya sha wari yake yi sannan yana bata masa baki ko da ake baya sa masa cuta wannan abun ya sa ya zama khabith kuma Allah ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'ith Allah kuma ya ce wa kullu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban sai abu mai kyau mai dadi ko ya san kuma taba bata da kyau bata da dadi amma tana dai sa mutum in ya sha ta kamar yadda wanda ya sha giya zai ji oral shi ma wanda ya sha taba zai ji oral sai dai bambancin su shine wannan haramcin sa yafi girma wannan kuma haramcin sa bai kai wancan ba jama'a an fahimta amma dukkan su ba su halatta ba saboda wannan aya sannan wannan aya sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa da Allah madaukakin sarki ya ce mana wala ta'tabu kada ku rika wuce gona da iri in ka zo ci ka ci iya bukatar ka don Allah ya ce ka ci to kada kai kuma ai Allah ne ya ce ka ci sai kai ta ci har ya maka yawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koyarwarsa zaka ci abinci ne daidai iya bukatar jikinka kuma zaka sha ruwa daidai iya bukatar ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu fil ina'i thalathan yana shan ruwa ne a kofi sau uku baya kwankwada ya tasha ya tasha kuma bincike ko da na kimiyya a wurin malaman wato lafiya suna cewa mutum ya rinka kwankwadan ruwa da karfi yana da illa gare shi a cikin sa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo shan ruwa zai sha sai ya daga sai ya huta daga baya sai ya sha sai ya daga sai ya huta haka in ya zo cin abinci yana ci a nitse mutumin da zai ci haka kowane iri ba tare da ya taula isasshe ba ya ci abu da zafi ya ci babu nutsuwa alama ce ta cewa ya kare wannan ayar da Allah ya ce wa kullu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba da kuma wala ta'tabu kar ku wuce gona da iri cin abinci da hadama shi ma ya wuce gona da iri sannan kuma a ƙarshe Allah ya ce mana wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah wanda da Allah ne kuke yin imani abu dai a dunkule wanda waɗannan ayoyi suke nuna mana shine dukkan abin da Allah ya halatta mutum ya ci moriyarsa a wannan duniya musamman in dai halal din ka ne Allah madaukakin sarki baya haramta mana abu mai dadi annabawan Allah su suka fi kowa tsoron Allah in suka samu abu mai dadi suna ci ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu saliha ya ku annabawan manzannin Allah ku ci daga dadadan abubuwa shi sa dukkan annabawan Allah suna cin abu mai dadi annabi ibrahim alaihi salam bakin sa ma yasa aka gasa musu saniya guda to shi kuma a gidansa ne yake ci kenan ai duk wanda zai wa bakinsa wannan abun karbar to ka tabbatar da cewa a gidansa kan nasha nasha ne sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da Allah ya bashi kudi ya samu wani abu ya shigo daga cikin income na yau da kullum sai ya aika aja sai ya masa akuya sai ya yanka sai a bankare sai a ci abinci a gida kowa ya ci randa babu kuma sai a hakura an fahimta ko to wannan abun koyarwa ce ta annabawa ba koyarwa bace wato ta abun nan ta shari'ar Allah shi mutum ya rinka hana kansa abu mai dadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sani da cewa duk in aka kawo akuya ba karfatanta shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi so shi ake kawo masa manzon Allah sai a yanko masa cinya a yanko masa wuri mai kyau din sai ya zauna a gefe sai ya bismillah ya taba sallallahu alaihi wasallama to wannan shine yake nuna dadin musulunci da kuma sabaha irin ta musulunci jama'a an fahimta
daka kada mu haramta wa kanmu abunda Allah madaukakin sarki ya halaka mana wannan kuma baya tsaya akan abinci ba koda komi na abun hawa da gidan da zaka shiga da tufafin da zaka sa duka ya halatta ka sa abu mai kyau kuma wanda zaka ji dadi kuma ka fito a cikin mutane kana jin dadi mutanen da suka ganka ma suna jin dadi wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin ni ina son gaye ina son ado wannan ma girman kai ne manzon Allah sai ya ce inna Allah ta'ala jamilu muhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma Allah yana so ya ganka kai ma ka fito kana da kyau hasinti ya baka masafata fa innahu zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa jadidu thawbika la yadurruka ba'da ma takhsha al-ilaha wa tattaki ma yahrumu wa rafisu thawbika la yaziduka rif'atan 'inda al-ilahi wa anta 'abdun mujrim yace ka kyautata tufafinka ka sa tufafi mai kyau yanda zaka fito mutane su ganka su ga kai musu wato abin sha'awa kai ma ka ji cewa kana jin dadin shiga cikin mutane yace sa sabon kaya da kaya mai kyau baya rage maka daraja a wurin Allah matukar kana da tsoron Allah attaqwa ha guna yace kuma sa ragaragan kaya mummunan kaya baya sa a wurin Allah ka zama kana da jarra kana da matsayi a wurin Allah matukar kai matsiyaci ne mu je abuwa mai Allah yace
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله بايا كامكو ديا سنزن تتكا دكوكي أتكير رنسنكو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أما الله ينا كامكو لدى أبن دكوك قدرتا نرنسوا فكفارته إذا كن يئن وانا رنسوا كن قدرتا أنير gaskiyar azama akan wannan rantsuwar kuma kuka zo kuka warware to kafarar hakan it'amu asharati masakin shine ciyar da mutane ay miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum daga matsakaicin abinda kuke ciyar da iyalanku da shi aw kiswatuhum ko kuma tufatar da su aw tahriru raqaba ko kuma yantabaiwa ko kuma yantabawa فمن لم يجد وانت بيسامو ابن دا اكا فتاة انبا فسيامو ثلاثة ايام تسيي ازو من قانا اكو ذلك وانا دو ابن دا كجام فتاة ان شيني كفارة ايمانكم شيني كفارة رنسانكو اذا حلبتم اذا نكون رنسيكم اكو كاري رنسوار واحفظوا ايمانكم اما كلنك كيا يرنسواركم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون كما حكني الله يكيمكم بيان ايو ينسى بمنكم زمما سبوليا wannan ayar ubangiji madaukakin sarki yana yi mana bayani ne akan hukuncin rantsuwa da kafaranta wannan ayar ba za mu yi dogon bayani akan ta ba saboda mun yi cikakken bayani akan matsalolin fikihu na rantsuwa a cikin suratul baqara kuma tunda tafsirul bawdu'i muke yi mun gama da ita a bayan su ba za mu maimaita ba sai dai mu yi tafsirin ta mu dakata ubangiji yace la yu'akhidukumullahu billahu fi aymanikum Allah baya kama ku da lagawu a cikin rantsuwar ku bima na la yu'akhidukumullahu azza wa jalla بما لم تقصدوه وما لم تنعقدوه في قلوبكم من الايمان ابن دا لوكacin da ka zo rantsuwa baka kulla a ranka cewa da gaske kake yi tsakaninka da Allah ba ko su kulda baka yasa ka rantsi ko kuma ka zo yin magana sai zamana bacin rai ko farin ciki yasa ka fadi wata magana har ka ce wallahi amma a ranka ba kana nufin ka kudurta da gaske tsakanin kai da Allah haka kana rantsuwa bane da niyyar rantsuwar to wannan shi ake ce allagabu in ya zama irin wanda ka kulla a zuciyarka shine wanda akwai kafara in ba irin wanda ka kulla ba to la yu'akhidukumullah Allah baya kama ku kenan asalin sa ba laifi bane saboda bakin ka zai iya kwacewa Aisha tace shine abinda min ma ya ata duhun nasu min qaulihim la wallahi bala wallahi mutum ya ce a wallahi ba haka bane eh wallahi kaza ne to irin wannan Allah baya kama ka saboda su kulla baka ne walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman abinda ka kudurta a ranka da shi Allah yake kama ka idan ka rantse kuma ka ki cikawa laifi ne idan abunda ya zama idan baka cika shi ba wato laifi ne to wannan rantsuwar zai iya sa Allah zai kama an fahimci wannan ko mutum yayi rantsuwa kuma yake cikawa laifi ne a wurin Allah shine ma'anar yau akai da su Allah zai iya maka iqabi akai rantsuwa da Allah yake kama mutum akai shine ya rantsa akan zai yi abu kaza sai zo bai yi ba ko ba zai yi abu kaza ba sai yayi wannan Allah yana iya kama mutum idan mutum yayi rantsuwa da gangan akan wannan abin kuma ya kubuta a zuciyarsa kuma yazo ya saba rantsuwa to matukar mutum bai yi kafara ba wanda kafara ita ce tuba to Allah zai iya kama shi abu na biyu shine rantsuwar da mutum zai yi akan ba zai yi kaza ko ba zai yi kaza ba abin da ya riga ya wuce sai mutum ya ce ba a yi kaza ba ko kuma an yi kaza sai ya bada labari akan abin da ba haka ba kuma sai ya rantsa wani abin shi yake ce yaminul famus wannan kan yu'ashidukum bima aqtumul ayman Allah yana kama mutum saboda wannan bisa ga zancen jumhurin malamai babu kafara akan sa masabar imamu shafi'i su ne wanda suka ce akwai kafara akan yaminul famus kazo kana bada labari akan wani abu kuma har ka rantsa mutane suna irin wannan wannan yafi karfin wannan girman sa yana da yawa shi yasa shi babu ma kafara sai dai mutum ya tuba an Allah ya ga dama ya yafe masa in mutum ya tuba da gaske tabbas Allah zai yafe masa amma mutum ya kiyaye wanda yana da hadari kwarai da gaske ana samun irin wannan akan mallakar abu mutum ya je ya rantsa ya ce abu kaza na sani kuma abu kaza ba na sani bane kaga wannan yaminul famus wannan yana iya sa yanzu zaka ga mutum Allah zai kama shi kuma tun daga duniya Allah yake iqabi akan wannan walakin yu'akhidu Allah zai iya kama mutum daga duniya akan wannan sana Allah ce fa kafaratu it'amu masakin it'amu 10 masakin ga yanda ake kafara ni ne nazo nace daga yanzu wallahi bazan sake kaza ba ko daga yanzu wallahi zan yi kaza sai kuma mutum yazo bai yi ba ko mutum yayi abin da yace ba zai yi ba to mutum ya haka ya zai yi shine sai ya warware rantsuwar idan yana bukatar yayi abin bayan da ya rantsa yace ba zai yi ba ko yana bukatar kar yayi abin bayan da ya rantsa cewa zai yi to sai mutum ya fasa sai ya warware rantsuwar amma daga bayan sai ya kafara shi wannan kafarar ba tashi bane da yawa daga cikin mutane mutum sai ya ce wallahi bazan fasa ba don bazan yi kafara ba ai kafaran daukaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsa kafin ya fada yace inni wallahi la ahliku ala yamin yace ni daga ganin nan wallahi bazan rantsa ba akan wani abu sun ma ara gairahu khairan min sai daga baya in ga cewa in fasa abin da na rantsa akan shi yafi alheri yace face sai na fasa kuma daga baya wa kafartu an yamini sai in yi kafara don haka kaga ba kashi bane yin kafara in ka rantsa ba za ka yi kaza ba kuma yin sa shi yafi alheri to gara kai sai kai kafara ko ka rantsa za ka yi kaza sai ka fasa idan barin sa shine alheri sannan daga baya kai kafara an fahimta to yanda ake kafara shine Allah ya ga mana ɗaya daga cikin uku ne sannan sai kuma na hudu ɗaya daga cikin ukun nan shine wato ko dai ka ciyar da miskinai guda goma it'amu 10 masakin ko kuma aukiswatuhum ka tufatar da su ko kuma au tahriru raqaba ka yanta baiwa wannan ɗaya daga cikin ukun zaka zaba duk wanda kai yayi na farko daga ciki shine ko ka ciyar da miskini in ka zo ciyar da miskinai guda goma nan waɗansu malamai suka ce zaka ciyar da su ne ta hanyar ka ba su abinci su ci su koshi wannan shine ra'ayin al-Hasan al-Basri da kuma da yawa daga cikin malamai waɗansu suka ce zaka ba su abincin wato rana da dare ne ba abincin lokaci daya ba wasu kuma suka ce sai dai ka ba su hatsin kamar marhaba Imam Malik sai dai ka ba su a hatsi to amma zancen da yafi rinjaye shine ka ba su abinci su ci su koshi kamar da ace fa ifa fa ifa kafaratu it'am ciyarwa don haka in ka tara kato goma kamar yanzu yan makaranta sai ka je ka saya musu abinci wanda zai sa yanzu su ci su koshi ko ka ce su shigo cikin restaurant sai ka ce kowa ci ya koshi sai ka biya kudin ya halatta ko ka kira mai garau garau kace kai juye duk mutane goma su ci shike na ya halala jama'a an fahimta kaga kafarar bata da wahala amma da yawa daga cikin mutane sai su dauka wani babban abu sannan abu na biyu shine ko ka tufatar da su tufatar wannan ita ce ka ba su tufafin da za su sa wasu malamai suka ce wato ka ba su kaya full na namiji cikakke ko kuma na mace cikakke waɗansu suka ce duk abin da zai dauka sunan kiswa ko wando ko riga shine masabar Imam Shafi'i wasu daga cikin ɗan masaban sa ma suka ce ko gula ko socks amma wannan magana ba za ta samu shiga ba maganar da ta fi rinjaye a ciki ita ce ka ba su kaya da ya ishe su su yi sallah wanda a urfi an san mutane suna sa kuma wanda ya ishe su yi sallah shine masaban Malikiya kuma ina ganin shine raji abin da yake a urfi in ka bada mutum kaya ka bashi yanzu kamar an ka bada mutum jallabiya ai ba sai an hada da wando ba ko sai da wando abunda a urfi zai zama kaya ka bashi amma kula da takalmi da wai duk ba sa shiga cikin kisuwa abunda dai mutum zai iya sawa kuma ya fito da shi shikenan ka bashi shed da wando ko ka bashi dogon riga da wando ko kuma in mace ce ka bata kaya tare da himar wanda dai zai zama dai kaya irin wanda za su iya sallah wallahu a'lam an fahimta mutum goma sannan sai kuma au tahriru raqaba ko ka yanta baiwa wannan tahriru raqaba din nan wato malamai sun yi kaidinsa da cewa sai ta zama mumina shine zancen jumhur kuma ya fi karfi saboda hadisin cikin sahih muslim da cikin muwatta wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kafara ta kama ni na yanta baiwa ina so in yanta baiwa don haka ya zan yi ga wata baiwa ta in yanta ta sai annabi ya ce bari mata interview in ga ko mumina ce in mumina ce sai ka yanta ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aina Allah ina Allah yake sai ta ce fis sama Allah yana sama sai ce wa man ana ni kuma waye ta ce anta rasulullah kai ne manzon Allah sai manzon Allah sai ce masa atik hafa innaha mu'mina wannan mu'mina ce ka yanta ta don haka wannan ya nuna cewa ya halatta a yanta baiwa amma ta zama baiwar nan mu'mina ce yanzu akwai bayi to akwai sai ka yanta in kuma babu sai kai sauran fa man lam yajid in kuma baka samu ba sai kai azumin kwana uku nan Allah ce fa man lam yajid da Allah ce in baka samu ba a zahirin qur'ani haka shine abin da yake cewa sai in baka samu ɗaya daga cikin waɗancan ba wannan kuma shine zancen jumhurin malamai masaban malikiya suka ce zaka zabi ɗaya ne duka a cikin wayannan guda hudu amma zancen da yafi rinjaye shine zancen jumhurin malamai cewa waɗancan uku ne zaka zaba sai in bai yiwu bane ba zaka iya ba sai kai wannan an fahimta ko sannan kuma wannan din nan saboda Abdullahi dan Abbas yace ka'ida ce kullu ma fil qur'ani aw fa huwa mukhayyar wa kullu ma fil qur'ani fa man lam yajid fa huwa al-awwal fa al-awwal duk abinda kaji Allah ya ce au to ka sabi daya in kaji kuma Allah ya ce fa man lam yajid ko fa man lam yastati to zaka jera ne wato daga wannan in bai yi ba sai kai wannan an fahimta sannan da Allah yake cewa kuma ku yi azumin kwana uku masaba malikiya suka ce da su da hanafiya suka ce zaka iya rarrabawa ko yaushe kai daya daga bai kai daya suka ce saboda ai qada'in azumi ma wanda yafi wannan girma amma Allah ya ce fa iddatun min ayamin ukha duk lokacin da kaga dama kai daya daga bai ka ci gaba har ka iya gama sauran malamai kuma suka ce a dole sai ka hada su a lokaci guda ka jira saboda akwai kira'ar Abdullahi ibn Mas'ud fa kafaratu itamu 10 masakin aw min awsati ma yace fa man lam yajid fa siyamu 3 ayamin mutatabi'at kuma wannan riwayar ta inganta to koda a cikin alqur'ani bata inganta ta hanyar tawaturi zamu karanta ba ta tabbata ta hanyar ahad riwayatan kuma mimma la yaqulu sahabi bi ra'ayihi don haka hukmu al-marfu saboda haka dai dole sai ka jira dalika kafaratu aymanik wannan abinda kaje an fadan nan shine kafarar rantsuwar ku idan halaftu in kun yi rantsuwa kuma kuka karya wa fa zo aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku bi an tajtanibu abunna al-ayman kada ka rinka yawan rantsuwa sannan ko kuma ya zama cewa bi an tafu bi aymanikum idan halaftu ka rinka cika rantsuwar ka in kai ko kuma na karshe bi an tukaffiru idan hanastu idan kai rantsuwar kuma ka karya to kai kafara shine wafa zuwa imanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi yanda kuka ji wannan haka Allah yake muku bayanin ayoyin sa la'allakum tashkurun domin ku yi godiya muna godiya gare ka ubangiji da ka bayyana mana waɗannan ayoyi Allah ka shiryar da mu da su dukkan ayoyin da muka karanta a cikin wannan wata tun daga farko zuwa yanzu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da su kuma ya bamu damar da zamu gode masa da abin da ya karantar da mu wannan shine iya abin da zamu tsaya a cikin wannan karatu a yanzu amma sai dai kafin mu tsaya zan yi wa kaina gyara jiya na faɗi wata kalma sai wani ya rubuto min cewa nayi kuskure a cikin magana ta kuma zan gyara lokacin da nake magana akan wato hukuncin shiga coci sai nake cewa na kawo hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Abdullah bin Mas'ud sun je coci kuma har yayi wa'azi wa cocin Yahuda kuma ya musu wa'azi daga baya kuma sai baki na kuma ya kwace sai nake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shiga coci ba kaga wannan kuskure ne tuntun harshe ne ban san na faɗa ba daga baya naji don haka wannan kuskure ne manzon Allah ya shiga coci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انا لما سيك سوكا من غودي لا
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkanin godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau 25 ga watan Ramadan na wannan shekara ta 1436 da insha Allah ta'ala malam zai rufe wannan darasi na tafsiri da yake gabatarwa a wannan masallaci namu mai albarka masallacin juma'a na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa dake nan Bauchi. Muna fatar Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi da amfanar da mu da dimbin darussan da muka diba tun daga shekarun da suka shude da kuma waɗanda muka diba a wannan shekara. Yayan uwa, wannan taro namu na yau na rufe wannan tafsiri na wannan shekarar, Allah Ubangiji ya albarkace mu da muhimman mutane kwarai da gaskiya da suka halarci rufe wannan karatu din. Kuna gani dai a bayan mu manya-manyan fuskoki masu albarka, ga nan hatta Professor Saminu Abdul Rahman, Vice Chancellor na wannan university gaba daya, Allah Ubangiji ya bashi iko na halartar rufe wannan karatu namu. Muna fatar Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi. Akwai jama'a gaskiya manya-manya waɗanda suka halarci wannan rufe taro ko rufe wannan karatu namu, da insha Allah ta'ala malam zai zo ya jero muku sunayensu ɗaya bayan ɗaya, muhimman mutane kwarai da gaske. Don haka ya'yan uwa, kasancewar Allah Ubangiji ya albarkace mu da wannan, za mu gayyato wasu su gabatar mana da nasihu, wasu su ɗan gabatar mana da jawabai a takaice a takaice, saboda mu ci moriyar wannan damar da muka samu. Daga cikin abubuwan da za mu gabatar insha Allah, za mu gayyato wani daga cikin abokan malam kuma abokan karatunsa, shine Alaramma kuma mai shari'a Abubakar Musa Giyade, wanda ya yi tattaki tun daga karamar hukumar Giyade don ya halarci rufe wannan karatu namu mai albarka. Don haka za mu gayyato shi ya zo ya gabatar da nasiha a takaice. Malam Abubakar Musa Giyade tare da malam suka yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina, sannan tare da shi suka yi ta gwagwarmaya na musabakar karatun Alkur'ani mai girma kafin su tafi can su je su kwama. Sannan bayansa insha Allah ta'ala za mu gayyato Malam Aminu Aliyu Ahmad, shine babban limamin masallacin Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital, wanda muka fi sani da Malam Aminu Yalwancan dan. Akwai abokan malam waɗanda suka halarci wannan rufe karatun, shi zai zo ya gabatar da jawabi a takaice a madadin su insha Allah. Sannan daga nan za mu saurari jawabi na babban bako, shine Professor Saminu Abdul Rahman ta'ala zai gabatar mana da jawabi a takaice. Sannan za mu saurari jawabin godiya kuma insha Allah daga injiniya Abdullahi Abubakar a madadin shugaban kwamiti na shura ko shugaban kwamitin masallaci, waɗanda duk abubuwan da ake gabatarwa a wannan masallacin da tafsirin da sallolin tahajjudin da tarawihin da komai ma ana gudanarwa ne a ƙarƙashin jagorancinsu. Don haka zai zo insha Allah ya gabatar da jawabi na godiya. Bayan sun kammala sai mu gayyato shi kuma Madugo Uban Tafiya, ina nufin shi malam kenan mai gabatar da tafsirin, sai ya zo ya ɗan yi mana jawabi a takaice, sannan ya yi mana addu'a na rufewa. Insha Allah mu yi fatar Allah ya sake haɗa fuskokinmu a shekara mai zuwa. Don haka yanzu Malam Abubakar Musa Giyade, bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن دعا بدعوته واستنى سنته إلى متنازله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بيان هكا من صلاة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To an gayyace ni a wannan babban taro akan da yi magana, aka ce wa'azi ko nasiha duka daya. So mutum ba zai zauna a kujera irin wannan ya haɗa jama'a kamar wannan a ce iya yadda saƙon da ake so ya yadda ba. Amini kyakkyawan zato cewa zan iya muku wa'azi, amma alal haƙiƙa a tsammani na ba zan iya muku wa'azi ba. Kuma malamin da ya sauka wannan kujera malamina ne, ba abokina ba ne. yayi ta kokarin yace shi abokina ne ni kuma na dage akan shi ba abokina ba Allah da ya hada ni da shi yana so na yace muke ne ba na mantawa da shi shi ma baya mantawa da ni ubangiji ta Allah ya bar zumunci
amin
Allah ya kara masa barin gwiwa da kariya
amin
Allah ya tabbatar da gadigan mu akan daidai
amin
littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ne malam da nake karatun tafsiri na wannan wata ne farman Ramadan a wannan shekara ta 1436 akan ce daurewa ko rifewa duk da baya kawuwa baya rukuwa ba za a fasa ba sai da bisa ga al'ada a wajen azumi akan shagaltu da Alƙur'ani fiye da sauran kwanakin da ba na Ramadan wannan kuma sunna ce ta annabin Allah sira da amincin Allah saboda ta gare shi yana shigantuwa da Alƙur'ani a Ramadan fiye da lokacin da mana Ramadan ba mala'ika Jibril yakan zo ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam Alƙur'ani a watan Ramadan shekara ta karshe da bai duniya ya karanta masa har sau biyu kamar tunda su Larabawa ne yawa ba sa bukatar a tara su a dinga karanta musu aya ana fassara musu daya baya daya har innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula kaje abu kaman Hausa amma mu sai an gaya mana sai an tara mu an karanta mana an fassara mana su ko irin wannan ba sa bukatar a fassara musu sai wadansu mutoki wadansu gabobi wanda suke da hadari ko suke da sarkakiya sai da mun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake daukan nauyin fassara musu kana ina wani sahabi aya ta sauka yaje kama aiki da ita Allah ta'ala ya ce وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ da yaji wannan aya a tuba larabe ne babu kace sai an masa tafsiri yanzu ya gane za a ci gaba da ci ana sha har zuwa lokacin da aka iya tantance tsakanin farar tuka da bakar tuka na zari ya san kukar sa guda biyu ɗaya fara ɗaya baka radiyallahu ta'ala ya daga hulan sai ya shimfiɗa su ya aji ya ɗora hulu a kai in yayi bacci ya tashi ya farka sai ya ɗauko sai ya haka idan bai ga bambanci ba sai ya mayar sai ya sha ruwa sai ya ba in takaita muku zance bai daina cin abinci ba sai da ya haka ya gaba ya gaba ki ya ce yau lokaci ya yi riyawa ya zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ya na tabbata aya ya ce mun kwatanta gashi abin da ya faru yana daga cikin wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya har aka ga hakorin sa ya ce ba shakka kiyar ka babba ce kada aka ce ta alfijir akai ka kwanta ai alfijir ake ne ba gari ake ne wannan ya nuna kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa su a gaba ana karanta masa aya yana fassarawa irin yadda muke mu a jama'a ne asalin kabila wanda ba balarabe ba balarabe ma kabila ne amma asalin kabila ne yake da balarabe ko me sai an ga maka Hausa kuma sannan in ka tashi ka ce wani kabila kuma komai sai an fassara maka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara waɗansu bangare na Alƙur'ani da girma wasu bangare kuma bai fassara su ba wanda har Larabawa a baya-bayan nan ma zaka ga cewa akwai waɗanda ba sa ihtimami da gaba ɗayan ayoyi in ga Malam Uthaymeen sai ka ga ba tafsirin sa daga Baqara Annas sai ya zama waɗansu wurare yake fassarawa masu sarkakiya waɗanda suka fi muhimmanci wa mujtama wanda suke bukatar ƙarin bayani sosai to amma alhamdulillah wannan alkhairin da ya zo mana ya taimaka kwarai a ƙasashen mu ta hanyar mutane suna dukufa kan alƙur'ani karantawa da fassarawa da maida hankali safe da rana da yamma da daddare ana karanta musu alƙur'ani da ma'anoninsa ana jira musu masaloli kuma ina ƙara kwadaitar da ku duk wani majalisi makamancin wannan wanda za a dauki aya a bata hakkinta a kuma warware maka masalolin da ke cikinta ba kadai ka santa da Hausa ba alqur'ani ilimi ne a cikin sabbin dun akwai aqida akwai fiqh kuma dukka muna da bukatar a warware mana a fito mana da su fili kuma bazan koyi ba ba wanda zai iya karanta maka alqur'ani ya fito maka da shi fili baya shakka ba dibi ba fana kamar ahlus sunna saboda tsakanin sa da alqur'ani ba farko duk wata gaba alqur'ani ta muce ahlus sunna ita muka gani muke koyi ba ma tsoron zo kan kowace irin aya kisa malaman sunna suke tsayawa su zage dan sai kowa gurgudan baiwar da Allah ya masa yayi bayanin ilimin da ke cikin alqur'ani irin wannan majalisi da ire-iren su ina kuɗaitar da ku kasancewa a irin wannan majalisi wani abun da wahala tabbas za a zo ana bayanin matsaloli ga jisun maka yawa ba za ka iya tuna wasu abubuwan ba ba za ka iya rike wasu abubuwan ba amma a hakan din gobe idan ka zo jiya an buɗa ka yau ka samu space da za ka ɗauka ƙara ɗaukar wani abu wani ya tuno mun tambaya yace a karama kallawa a bani aya da hadisi akan tafsirin azumi sai na ce ai dalilin tafsirin azumi ai ya fi aya da hadisi a akwai dalilin da ya fi aya da hadisi ce ai dalilin tafsirin azumi ai ya fi a kawo maka aya ya fi a kawo maka hadisi in ji in na kawo maka aya wani malamin ka zai ce ba haka fasara take ba in je in na kawo maka hadisi wani zai ce ban fahimce shi ba ko kuma yace hadisin da rauni ne ai akwai dalilin da yafi waɗannan shine mu duka mun yarda babu sabali to ba dalilin da yafi wannan nace waye baya tafsirin waye musu balle a bada dalili idan ka je wajen malamin ilimi zaka samu abinda akai ijma'i akan sa baya bukatar wani dalili aya ko hadisi kuma yanzu in kace sai an baka aya ko hadisi akan sallar azhar ka tabbata wannan tambaya saboda kowa ya yarda ai abinda ba a musu akan sa to ba a neman dalili akan sa Allah madaukakin sarki ba zai tara mu akan bata ba an gane ku da dan wancaniya da dan wancaniya da dan wancan da dan wancan da kowa ne wani ma da aka matsa masa ya kade hularsa kura ya kifa shi ma yazo ya kama tarjama dolarsa bai yi musu ya ce haramun bane ta haka taruwar mu akan muna yi gaba daya wannan shi yake nuna cewa Allah ya yarda da wannan aiki da malamai suke na karantawa bayin Allah alqur'ani da fassara musu a cikin wannan wata mai alfarma an huta sadda mu nemo aya ko nemo hadisi Allah ta'ala ya kula da abin da madana daidai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana da abin da nake so na ce din ban ma fara ba ma an ce mu lokaci yayi kuma zan hakura haka ina fatan Allah madaukakin sarki ya hada tsokokin mu aljanna wannan shine farkon zuwa na wannan majalisi kuma na kwadaitu ubangiji ta labari ikon sake zartan wannan majalisi shi abun koke ba abun wannan malam Dr. Mansur ya ziyarci wurin karatu na rike tafsirin Al-Qur'ani mai girma ko tarjuma da nake ta Al-Qur'ani garin Azare karo uku ban taba halartar wajen karatun sa ba na tafsiri sai yau sai ya dauke wa shi ne tafi da lada mai yiwa wata kila ko dan ya je ne ma kunya ta sa da zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai zumunci ba shine wanda yake zuwa dan an je masa ba mai zumunci shine wanda yake zuwa wanda ya yanke masa ya je ban zo bai sake koma ban zo bai sake koma yanzu mai wa kunya ta debo ta debo ne ya yi kore ga da ruwa ina ruwa akan mahalla wani lada
Allah Ubangiji ya saka wa Malam Abubakar Musa giya ɗaya da alkhairi cikin waɗannan kalmomi masu tsada da ya gabatar mana muna fatar Allah Ubangiji ya ba mu ikon amfana daga waɗannan kalmomi insha Allah ta'ala yanzu za mu gayyato Malam Aminu Aliyu Ahmad limamin masallacin Abubakar Tafa Balewa University Teaching Hospital shine zai zo ya gabatar da takaitaccen jawabi a cikin mintoci biyar a madadin abokan malam da suka halarci wannan majalisi na rufe wannan tafsirin. Allahu akbar. kai ma ka irin malamin jiya dai
ya munzilal ayati wal furqani baini wa bainaka hurmatul qur'ani ishrah bihi sadri lima'rifatil huda wa asim bihi qalbi minash shaitani falakal mahamid wal mada'ib kulluha bi khawatiri wa jawarihi wa lisani sallal ilahu ala nabi muhammadin ما لاح في فلكيهما القمران وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحاب والإخوان يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت إني جوابي أو إن وانا كجرا ندكتا غسكياتنا بكرمان غسكي أبوي كيناني يودة شوادي نارغاش يزوى قصر سعودية كراتوكما أبن ديمين دائي أبن دمكرن سادك شريعة ni naje a 93 na gama 97 shi kuma san shekarun da ije ba to hakika wannan majalisi kullun na tare da shi na riga shi zuwa amma ina jin dadi kar a ce nayi ta'assubanci so da an da ji karacin shi ko na shi dan tsara wani darasi nakan diba a nashi ko sai na kura ko kuma nake son nayi in dai da yi karatu ko da a radio ko TV baya shige ni ina zanna na ji wannan duran da ake yi wani lokaci sai nayi bayani sai yanzu inji ya fito ko kuma kafin nayi sai yayi kuma da ma sai inji iri daya ne to da haka sai na ji dadi kuma in ya tashi yana ba abin haƙi shi kuma nakan gane lallai malamin shari'a ne domin kamar yadda ya fadi in yazo tafsirul madhubi yakan fito matsala daya bayan daya bayan daya yayi kuma ban abinda yayi wanda nake gani Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗi a cikin littafin shi Mu'amalatul Hukam shafi na 80 yake cewa za ka ga matsala an fi samu ga malamin addini shine malamin addini yana so ya faɗi abin da yake daidai mai kyau amma in yazo wani lokaci ya faɗi sakon yanda ka'idodi uku ake bukata sai ya diba da zafi ya bata abin wanda wani ma bai son mai wannan ra'ayin da za'a warkar da shi sai ya ji baya sha'awar ma ya ji wannan karatu wanda yake cewa abu guda uku ne na farko shine mutun ya zamanto ya san abin da zai fada na biyu kuma rifkan fi ma yaqulu ya amuru aw yanha an yayi abin a hankali ya bi sannu sannan kuma an yakuna sabiran ala adhan yanaluhu sannan yayi hakuri kuma duk abin da zai biyo baya mallan saudiya nakan ji shi in yazo warware wata matsala ko yazo gaba da yayi raji ko wani abu ba da sai kai ka ji a jika da kai yake yi amma shi ba zai kira suna ba ba zai kira wata a amma kai da ka ji a jika ko ba da hanyar da ba ta hanyar da zaka ji kamar yayi zafi ko yami ba kamar da wasa da raha wani lokaci kuma kan ku da muku raji amma shi wasa da raha ko sai wani abu yake bani dadi in ji dadi yace in ana samu irin shi kai ko tabbata ka wuce lokacin a koran da ya karanta tambaya yana ji yace kai wannan mu soke shigo ba amma ta riga ta zo na faɗe ta da bai so ta shigo ba amma dai ta riga wata kila mantuwar dan adam amma da son samu sane shi irin su da ya ajiye su duk ba shine damuwar shi ba ba shikenan kullun aka tashi aka ce malamai kamar da ake kawo ziyara inda kowa da tsaya nuna dalibai girman malamai malamai kuma su tsaya to su ne da masu ki hada rigima amma in duk malamai nuna cewa girman dalibai da kaza to da ka cewa kowane majalisi da ka je kuma in ka je da ka ji abu da ka samu da ka karu da shi kuma da ka ga malamai suna haduwa su zo nan wannan ya zo gurin wani to in ka zo kai gurin wani ka ce ai je na gansu da malamin wani to bari ya shuka kuma ba wai duk abin da naji wani lokaci muka yi ittifaki da shi ba a na ga na sabani ne ba ruwa na amma na yi alƙawari in kuskure ne tsakani da Allah ya taba ki da Ahlus Sunna wal Jama'a zan kira dan same shi mu biyu mu yi magana amma dai sabani na malamai ne wannan ba ruwa na dan yayi da shi ma za'a yi da kowa ma ga sauran malamai a bayan muka samu sabani amma khilaf bai sai kari ba amma ya zama to kowa din Allah yake to shikenan to in aka nuna dalibai kuna da sabanin fatawa ko kaje kai guri kaza amma kuma bin kutare to an had an ga an kashe rikici da ake ta sabani da sauran su kamar idan malami ya nuna cewa sai nashi ne kadai to za'a samu kuma shikenan in sai ga wata malami suna jin haushin shi suna gani kamar su cinye shi kamar wani ba musulmi bane kamar ma bai san komai ba irin waɗannan su ne manyan matsaloli da haka ina addu'a da fata na gari ga ilimin Dr. Mansur Isa Yalwa din naka samu da bata a sunan shi yayin farca Isa Mansur sai da na tabi jo Allah mallan gyara min sunan shi Mansur Isa tun daga lokacin na haddace ga shi muna tare da shi kullu to saboda yayi kama da na Isa alifan ta mihin naka ce na dauka duk Isa Isa ne ashe akwai wannan Mansur wannan Isa ne Allah ya sa albarka wannan abin nan karatu nasa Allah ya sa ya zama ta Usaimin ko sama ma da Usaimin in yana karatu na fi wallahi naka tuna Usaimin in tuna Sheikhul Islam in tuna Ibnul Qayyim duk haka suke tuna haka Allah ya mishi albarka, Allah ya sa albarka irin da kuke sa kuma da nazo na ga dan shi nace ganin ka ne ku dan kai shi dan ka he nace kaman dan hawaye wannan ya ja mishi baki to Allah ya ba ni ma da irin na yana hadda al dan ce mishi ka zo ka gani yau amma da din nawo kici sauran yan uwa a wannan guri dan tsaya kuma albani a wani tafi shi kici al khilafu la yusul adawa sabani baya hafar da gaba da haka yan uwa na dalibai din Allah kuka ji magana kuka dafa tawon kowa wanda ce yi shikenan ku dauka Allah jina yastami'una al qawla fa yattabi'una hasana kar ku kari kuna amfani da fatawon mu ko muna safani ko ku zo ku kira ku adamu rigima to da mu zo mu kama yan uwan mu zo gurin ka kuma ga inda zaka yi da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Allah ubangiji ya saka wa shi Malam Aminu Aliyu Ahmad da alkhairi cikin waɗannan kalmomi da yazo ya amfanar da mu da su jama'a insha Allah ta'ala yanzu zamu gayyato babban bako ne shine Professor Saminu Abdulrahman Vice Chancellor Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi zai zo ya gabatar mana da jawabin sa na babban bako jama'a zai gabatar da jawabin menene jawabin babban bako ko kuma shugaba kuma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah wata abu mai wahala ne a ce muke magana bayan malamai sun yi amma da ɗan abin ba cewa kai ne wa'azi ba ina matuƙar godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tara mu wannan fili mu tara mu albarka a wannan lokaci mai albarka ina kuma godiya ga shura kamiti da suka gayyace ni zuwa wannan wuri da shi Dr. Mansur yayana wanda yi duka karatu a yayan ka ne a gaskiya dama muna interaction da shi sun cewa ya gama wannan doctoral degree amma dai kuma ba da shi ba sai yau so ina musu fatan alheri ina musu addu'a Allah ya sa karatun ya amfane shi ya amfane mu amin duk da mun san cewa dama ya je karɓan tashi din ne dama akwai soft din an je karɓan tashi din ne to amma dai alhamdulillah tashi din ya kamata a rike shi ma Allah ya sanya alheri
amin
dalibai da suka saurari wannan darussa muna muku fatan cewa Allah ya sa ya amfane mu gaba ɗaya duniya wa lahira Allah ya sa ya amfane mu gaba ɗaya kuma dalibai muna muku godiya saboda zaman arziki da ake yi a makaranta zuwa yanzu muna kuma ba ku haƙuri saboda abubuwan da suke faruwa kan gyare-gyare da sauransu da ake yi mun yi godiya da kuke muna fata za a ƙara haƙuri saboda duk harkar karatu dama dole sai mu ƙara haƙuri babu wanda zai samu yadda yake so yawa sai a yi haƙuri mutum ya samu ya gane abin da za a yi karanta kuma muna muku fata Allah ya sa a ci jarabawa yadda ya kamata so muna kuma fata cewa idan Allah ya sa muna raye zuwa bakin Allah ya kai Allah ya kai mu da imani
amin
kuma Allah ya ci da lokacin to Allah ya mana karfin gafa
amin
ta gode ko da Allah ya sanya ne
amin
madan mu da suke hidima Allah ya saka musu da hidima
amin
yan press da suke zo suke wannan hidima su Allah ya saka musu da hidima
amin
mutanen shura musamman shi malam da ya ba da wannan karatu Allah ya sanya alheri Allah ya saka musu da alheri
amin
assalamu alaikum wa rahmatullah
Masha Allah alhamdulillah a ƴaƴan uwa mun saurari jawabi daga bakin babban bakon mu kuma shugaba Professor Saminu Abdulrahman shugaba na wannan jami'a ta Abubakar Tafa Balewa University dake nan Bauchi. Insha Allah ta'ala yanzu zamu tafi kai tsaye zuwa ga jawabin godiya daga injiniya Abdullah Abubakar. Zai gabatar da jawabin ne a madadin shugaba na shura ko shugaban kwamiti na wannan masallaci namu mai albarka. Kamar yadda na faɗa a baya kuma ina ƙara maimaitawa, dukkanin nasarori da aka samu bangaren karantarwa da sauran abubuwan da suke shiga ƙarƙashin raya masallaci an same su ne a ƙarƙashin jagorancin su waɗannan bayin Allah. Kamar yadda mu muke alfahari da al'amuran da suke gabatarwa domin rayuwar wannan masallacin, haka kuma su kuma suna alfahari da abubuwan da waɗanda suka danka musu amanar jagorancin masallacin suke aiwatarwa, sannan suke kuma yin alfahari da yadda al'umman da ake gabatar da abubuwan domin su suke zuwa suke amfana da abin ta yadda ya dace. Don haka an gabatar da karatu, malamai sun gabatar karkashin jagorancin ku, al'umma sun zo sun saurari karatu sun amfana duka karkashin jagorancin ku, kuma alhamdulillah an gabatar da wannan abin lafiya tun daga farkon sa har zuwa yau da ake rufewa. Lallai ku wannan al'amarin ya cancanci godiya bangaren wanda suka gabatar da waɗanda aka gabatar musu. To malam injiniya Abdullah Abubakar sai ka zo ka gabatar da jawabi na godiya a madadin shugaba na kwamitin shura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
To da farko dai muna Allah subhanahu wataala godiya da ya raya mu daga cikin bayansa har zuwa wannan wata mai albarka bariya, waɗansu da su muka yi wannan azumin amma yanzu ba sa nan. To muna Allah godiya da ya ba mu dama ya jinkirta mana nan har zuwa ga wannan lokaci muka yi wannan babban ibada, kuma muna fata Allah shi karbi ayyukanmu gaba ɗaya da muka gabatar. Godiya ta gaba shi ne ga Sheikh Dr. Malam Sheikh Al-Mansur Isa Yarwa. Gaskiya muna masa godiya, Allah ya saka masa da alheri. Ba yana yana cikin karatu bai gama ba, saboda gabatar da wannan program ɗin ya yanke gari ya gari tun daga Malaysia ya yanke ya dawo Nigeria don ya gabatar da wannan program ɗin. Muna fata Allah ya saka malam alheri, Allah kuma ya albarkaci zuriyarsa. Godiya ta gaba ga mu masu saurare, inda ba don wannan taruwan da muke yi ba, da shi kanshi malam bai samu ƙarfin gwiwa da zai baro mu da yasa har zuwa nan kuma don ya mana tafsiri ba. To saboda wannan taruwan da muke, sai ka ba shi ƙarfin gwiwa shi ma ya zo ya gabatar da wannan darasi. Godiya ta gaba ga ƴan jaridu da abokan abunan masu abunan security, kowa da ya ba da gudunmawarsa ta zahiri da baɗini. Muna musu fata Allah ya saka musu da alheri, Allah ya saka kowa da alherin sha, Allah kuma ya albarkace mu gaba ɗaya. Abu na gaba, ina so in jawo hankalinmu a kan abu guda ɗaya. Kamar yanzu yanzu ake cewa saura wata uku, saura wata biyu, saura wata guda a fara azumi, gashi kuma yanzu ana cewa sallah saura kwana kaza, bi ma'ana wato har an yi azumi ma an yi nisa, an yi hawa, an yi lagun, yanzu gangara ake yi. To wannan wani darasi ne a kanmu gaba ɗaya, wato kamar yadda rayuwar na muka kula yanzu take tafiya a guje, wallahi har kwanakin mu yake rigewa kullum muna ƙara kusanta kabari, amma ne mu ba mu hankaltuwa sai ƙarin dogon buri muke yi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wan tanzur nafsin ma qaddama li gadi ya ku wadanda kuka yi imani wato ku ji tsoron Allah kuma rai ta yi dubi mai ta gabatar da gobe Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin sa yana cewa mu kasance a cikin duniyar nan kamar mu baki ne ko ɗan tafarki Abdullahi ibn Umar a cikin wannan hadisi din shi kuma yake ƙara bayani da cewa idza asbahata fala tantazir al-masaa wa idza asbahata fala tantazir al-masaa wato idan ka wani gari da safe kada kai tsammanin za ka kai marici haka idan ka kai marici kada kai tsammanin za ka kai safiya to ya kamata mu dubi da wanda rayuwar nan namu take gudana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara mana kashedi da dogon buri wa iyyakum bidunil amali wato ina muku gargadi ga dogon buri fa inna tansal akhira shi dogon buri ba komai bane mantar da mu lahira yake to da wannan nake take cikin bani nake godiya ga ƴan uwa musulmi gaba daya a ayyukanmu da kuma gabatar da alkhairi Allah shi karba mana
amin
Allah kuma shi taimake mu gaba daya
amin
subhanakallahu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
alhamdulillah Allah ubangiji ya saka wa dukkan wadanda suka gabatar da jawabai da alkhairi kuma Allah ya amfanar da mu da abin da muka saurara cikin kalmomin da suka gabatar kamar yadda na fadi cewa insha Allah bayan su masu gabatar da jawabai da nasihu sun kammala zamu koma zuwa ga shi madubu uban tafiya shine al-hafiz al-shaykh al-ustad al-doktor wanda ya dauki dawainiya da juriya da jimiri na gabatar da wannan tafsiri a wannan masallaci namu mai albarka kuma gashi har yau mun taru muna taro da gabatar da nasihu da jawabai domin rufe wannan karatu to shi mallam insha Allah ta'ala shine zai gabatar mana da jawabi na karshe sannan kuma yayi mana addu'o'i na rufewa muna fatan Allah ubangiji ya amsa mana Allah ya karba mana
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناسا كدوا غريكو ينزوبا أمسئين ميكاراتوبا با أمسئين واندذا أجاء آية فسابا sai dai ina mai kaskantar da kaina gaba gare ku a matsayin mai neman afuwarku akan na zauna a gaban ku nayi abubuwa da yawa abubuwan da nayi na tabbatar da cewa akwai masu kyau duk abin da nayi mai kyau yana koma zuwa ga Allah na tabbatar akwai abubuwa da nayi masu muni duk abin da nayi mai muni yana komawa gare ni ni kaina da shirka ina amfani da wannan dama a karon farko in ba ku hakuri da dan iya abin da kuka samu daga gare ni na tabbatar da cewa kun zace ko kun yi tsammanin samun sama da abin da kuka samu iya abin da muka samu Allah ubangiji ya sa mana albarka a ciki
amin
abubuwan da muka samu tafsiri ko gazawa a matsayin mu na ɗan adam Allah ubangiji ya gafarta mana
amin
Allah kuma ya cika mana
amin
hakika kowa zai iya zuwa nan ya fadi farin cikin sa daga cikin waɗanda aka gayyata da waɗanda suka zo suka saurara amma tabbas babu wani wanda zai zama yana da farin ciki a irin lokaci irin wannan a kuma bigire irin wannan kamar ni kaina abin da yasa nafi kowa farin ciki shine wato kasancewar dukkan abin da aka faɗa anan wanda ya zama na karuwa ni nafi kowa karuwa da shi saboda dukkan abin da nake karantawa kafin in zo in karanta anan a gaba gare ku na tabbatar da cewa ni na karu da shi kuma wato na amfana da shi kafin ku amfana da shi sannan kuma na tabbatar da cewa wannan ni'ima ce da falala daga Ubangiji li yabluwa ni a ashkuru am akfur, don Allah ya gwada ya gani cewa za mu zama masu godiya ko kuma za mu zama masu bukunci, za mu zama masu kaskantar da kai gaba gare shi ko kuma za mu zama masu girman kai, za mu zama masu maida dukkan ni'ima da falala su koma gare shi ko kuma za mu ɗauki ni'imar da falalar mu jingina gare mu, mu ce daga gare mu take. Wannan babbar jarabawa ce a gare mu, muna fata Allah Ubangiji ya sa mu fita mu samu cin wannan jarabawa. Tabbas duk mutumin da yake sa mutane a gabansa ya musu fadakarwa irin wanda muke yi, to al'amari ne wanda yake da girma, yake da albarka da falala, amma kuma yake da hadari kwarai da gaske. Hadarin da yake da shi shine wallahi yanda muke zama muke magana a gaban ku muna jin dadi, kuna kabbara, kuna annashuwa lokacin da muke magana, wallahi Allah zai tambaye mu akan abin da muka ga mu. Duk abin da muke ga muku muna ba da shaida ne a madadin Allah, satuktabu shahadatuhum yusalu, Allah zai rubuta wannan shaidar kuma Allah zai tambaye mu. Muna fata Allah ya ba mu damar iya amsa wannan tambaya. Allah ya sani, kamar yadda ranar Juma'a na ga muku wani bangare na tarihi na, ko kadan bai taba zama a cikin tsari na naso a ce in zamo irin abin da na zamo yanzu, saboda ina jin tsoron sa matuƙa, saboda na tabbatar hanya ce wanda da yawa sun hauta sai ga da ta rushe da su, hanya ce wanda da yawa daga cikin su sun hauta amma ba su samu isa zuwa ga ci ba. To muna roƙo tunda Allah ya jarrabe mu ya dora mana wannan amana, muna roƙon Allah ya ba mu damar sauke ta. Wallahi Allah shine shaida ina jin tsoron wannan matsayi, kuma ina jin tsoron abin da zai zo a nan gaba idan a yanzu da ɗan shekaruna da kuma ɗan karatuna da bai cika cokali ba, a yanzu mutane za su taru irin wannan suna sauraro na, ana sa ni a kafafen watsa labarai mutane suna ji na a wurare da yawa, a yanzu haka nake da wannan, to a nan gaba kuma fa, kuma duk wanda ya saurari abin da nace wallahi sai Allah ya tambaye ni akan ko gaskiya na ga masa ko kuma na ga masa sunai, don haka wannan abu ne mai hadari kwarai da gaske. Wallahi muna da bukatar addu'ar ku da yawan nasiha daga gare ku akan Allah ya datar da mu, kuma duk wanda ya zama Allah ya dora masa irin wannan amana wallahi ya tabbatar da cewa ba abu bane na jin dadi da annashuwa da har zai sa mutum yayi celebrating akai, wannan ba abun celebration bane, abu ne da za a maka fatar Allah Ubangiji ya sa ka gama lafiya. Kamar dan siyasa ne da aka zaba ya zama yana da tenuwa da zai gama, kai fatar Allah ya sa ya gama lafiya, haka mu ma muna da tenuwar mu. Summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun, Allah ya sa mun maye gurbin wasu ne don Allah ya ga ya zamu, in mun yi mai kyau mun yi don kanmu, in mun yi mai muni ma mun yi don kanmu, Allah ya sa mu fita.
Amin.
Wannan karatun bai samu tabbata ba sai da gudumawar ku, sai da bada hadin kanku, sai kuma da nuna goyon bayan ku, don haka dukkan wani abu na credit ga wannan karatun bana jingina shi zuwa gare ni, ina jingina shi zuwa gare ku, Allah ya saka muku da alkhairi.
Amin.
Allah ya biya ku.
Amin.
Bakin da suka samu zuwa wannan rufe kasuwa wannan karatu a yanzu, muna matukar godiya gare su, tare da nuna wato yi musu addu'a ta alheri daga cikin zuciyarmu da cewa sun nuna mana kauna, sun nuna mana tarayya, sun nuna mana goyon baya, muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Kaunar da muke da ita tsakanin mu Allah Ubangiji ya tayar da mu a ranar kiyama ikhwanan ala sururin mutaqabilin.
Amin.
Professor Saminu Abdulrahman, shugaban wannan jami'a, Allah ya saka maka da alkhairi.
Amin.
Na tabbatar da cewa wannan bawan Allah duk waɗanda suke da alaka da masallacin nan wajen sallah tun ada ya san da cewa shi dan gaba ne, kuma kullun a sabon gaba muke yin sallah da shi, wanda daga baya ne da Allah ya sa ya samu wannan matsayin ya sa dole ya haura can kololuwa ya zama da ni da shi sai da yin ganshi a mota. Da yana tsayawa a baya na ina jansa inda ya sallama, dole bai sai ya sallama ba sai na yi sallama, amma tun da ya zo ya hau wannan matsayin sai ya zama gani na da shi, sai dai in yi text in yi waya ma ya ce mini ba ta ni. Sorry. To Allah ya daga shi ya zama yanzu dan tsakanin ni da shi sai dai tsinkaya. Tsakani da Allah babban abin da nake kewarsa a kai shi ne da duk sallar da muke na dare muna yin sallah tare da shi ne, ko na tarawih ko na tahajjud. amma Allah ya sa yanzu da yake baya zane a cikin jami'a sai zama ba ma yin sallah tare da shi ni babban abin da nafi jin kebansa akai kenan sannan kuma da kullum karatun nan lokacin abubuwa ba su da yawa akan sa ba responsibilities kamar na yanzu muna yin karatun nan tare da shi ga inda yake zama a can kullum zamu yi karatun nan tare da shi a gama a shekaru da suka wuce amma yanzu na tabbatar hidimomin da suke kansa ba zai isa ya samu damar irin abin da yake samu ba abubuwan da yayi na da kyakkyawar manufa da yake da ita gare mu Allah ya saka masa da alfahari wannan jagoranci da yake yi Allah ubangiji ya sa masa hannu akai ya zama ya jagoranci mai albarka Allah ya sa yayi kyakkyawan karshe a duniya kuma yanda ni ma nake jin tsoron nawa amanar nake fatar Allah ya sa in gama lafiya Allah ya sa ya gama tasa lafiya sannan kuma sai godiya ta biyu ga wato dukkan ma'aikatan jami'ar Abubakar ta fawa balewa dukkan ma'aikata musamman kuma duk waɗanda suke da alaka da management da waɗanda suke da matsayi da academic staff da non academic staff wallahi dukkan su na tabbatar da cewa zama ne na kyakkyawan fahimta da yarda da amana a tsakanina da su ba abinda zan ce musu bisa ga yarda da suke da shi da ni da kyakkyawar alaka da muke da ita da su Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke wakiltar su musamman kuma muslim umma wanda majalisun shura take wakiltar su wanda kuma Malam Abdullahi a yanzu ya gabatar da jawabi a madadin su tun daga kan shugaba wato Dr. Muhammad S. Adamu da shi da yake tallafa masa da duk sauran ƴan committee nan wallahi ina jin dadin aiki da su kuma tsakani da Allah suna ba mu goyon baya da haɗin kai akan duk abin da muke bukata domin ganin nasarar jagorancin da muke a nan masallacin da kuma harkokin da suka shafi karantarwa Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma dalibai musamman kuma waɗanda suke wakiltar dalibai musulmi wato MSS musamman kuma wato daga kan shi Amir shugaban kungiyar dalibai musulmi ta nan ATBU da kuma dukkan wato ƴan majalisar sa da sauran mambobi a cikin MSS ba abunda zan ce muku sai dai Allah ya saka muku da alkhairi sun nuna mana goyon baya sun nuna mana ƴan uwantaka ta musulunci suna tare da mu a duk abubuwan da muke na karatuttuka da karatun da nake yi musu a cikin makaranta da kuma wanda muke yi a nan duka muna yi tare da su da sallolin da muke a cikin dare da mu da su duka Allah ya bamu mafita a ranar kiyama sannan kuma sai kuma abu wato ƴan uwa waɗanda suka kawo mana ziyara a nan yanzu a rufe wannan musamman kuma wato manya-manyan malaman nan da suka samu damar isowa nan wurin saboda ita ma kyakkyawar fahimta da alaka ta dangantaka ta addini da karatu da muke da ita da su yasa suka bar hidimomin su suka zo nan wato musamman bakon da a yau ya zama shine kamar tauraro a cikin bakin wato Al-Hafiz Sheikh Abubakar Musa Giyade wanda ya taso tun daga can yana gabatar da karatunsa shi ma yana gabatar da tafsiri bai rufe ba a azare amma ya bar abin da yake yanzu yazo akan muna gamawa shi kuma zai koma shi ma yaje inasa gaskiya Allah ya saka maka da alkhairi kace kai ba abokina bane ban sani ba ko ka kwance abotan ne kai hakuri karka in ka kwance abota da ni to zai zama kuma na samu gibi a cikin manya-manyan abokaina Allah ya saka ma da alkhairi babban yayana Sheikh Aminu Aliyu Ahmad babban alkali kuma babban imami na wato ATBU Teaching Hospital Allah ya saka maka da alkhairi da bayanin da kai da kuma wato kalmomi na nuna kauna da kuma wato karin wato karfafa gwiwa da kai a gare ni Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa sannan kuma manya-manyan malamai jigajigai daga cikin yayu da abokai da ƴan uwa abokan karatu da suka samu zuwa nan Sheikh Sha'ya Yusha Abu Zainab da kuma wato Sheikh Usman Ibrahim Suleiman Giyade da abin nan waɗannan da suka zo waɗanda dukan su limamai ne na masallaci kuma suna gabatar da tafsirai suka zo nan Allah ya saka muku da alkhairi na tabbatar ba ku yi magana ba amma abinda gaba ɗaya kalmominmu gaba ɗaya duka iri ɗaya ce sakonninmu duka iri ɗaya ne abinda Malam Aminu da Malam Abubakar suka faɗa na tabbatar ya wakilci abinda kuke so ku faɗa mana Allah ya saka muku da alkhairi Malam Abubakar Yakubu Misau abokina da Malam Hamza Abubakar Husaini abokina da Malam Adamu Wailo da sauran manya-manyan ƴan uwa wanda muke abota ta alkhairi da su wanda suka samu daman zuwa nan Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi sannan malam Shitu Muhammad wanda shi jiya dawo daga Madina yanzu yake nan da sauran ƴan uwa ɗaliban ƴan Madina da malam Safwan da kuma malam Abbas Tukur wanda duk sun rika zuwa nan akan lokaci zuwa lokaci duk da cewa yanzu malam Abbas baya nan Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa albarka a karatunku wata rana wani daga cikin ku ne yake kan wannan kujerar sannan kuma sauran bakin da suka samu zuwa nan daga cikin baki ma'abota albarka akwai malam Abubakar Yalwa Muhammad wanda shine tsohon shugaban makarantar nan Jami'ar Hassan Usman Katsina Unity College wanda duk shekarun nan a kiyasani na kullum da shi muke sallan tarawih da shi muke sallan tahajjud kuma da shi muke tafsiri Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya albarka wa zuriyarsa sannan kuma akwai ni bawan Allah wanda yake akan sanadiyar wannan karatun muka hadu da shi kuma muka yi abota irin ta ƴan'uwantaka ta addini ta kaunar juna ya zo da shi da tawagarsa da abokansa wanda suka zo mana nan wanda wannan bawan Allah gaskiya abun misali ne kwarai da gaske a gare ni wajen ƙara mun kwarin gwiwa akan dole in tsaya in yi karatu in yi bincike saboda irin waɗannan bayin Allah da na tabbatar da cewa da ba don sanadiyar wannan karatun ba Allah ba zai samu hatsu da su ba Alhaji Suleiman Muhammad Hadeja wanda ya zo daga Lagos Alhaji Salisu Yaka sai daga Kano Alhaji Zakariya Muhammad daga Kefi da waɗannan su ne wanda suka zo da shi da tawagan su karkashin shi Alhaji Suleiman wanda wannan bawan Allah aboki ne sa'a ne amma gaskiya alakar da take tsakanin mu da shi ta amana ta ilimi da kuma son sa da harkar karatu ta sa muka saba da shi kuma ya sa shi da kansa a bara ya kawo mana ziyara ya kawo ziyara har gidan mu wanda da mu taba haduwa da shi ba kawai ya fara ganina ta hanyar Sunna TV ne amma kuma Allah ya sa abotar ta yi karfi yanzu gashi nan har ya zo wajen riko wannan tafsirin Allah ya saka mishi da alheri kuma ina masa addu'a Allah ya sa albarka a kasuwancin sa bara kun ji nayi sanarwa cewa an bada wani kudi mai tsoka wanda aka sa a cikin abin da muka bawa marayu da marasa lafiya wanda shine wanda ya bayar Allah ya saka mishi da alheri sannan kuma sai kuma dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan karatun da muka yi wato ya samu nasara waɗannan bayin Allah na tabbatar da cewa inda ba don su ba da kuma haɗin kansu da goyon bayan su wannan karatu da jagoranci a wannan masallacin ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ba aiki ne na wani ɗaya ba na tabbatar da cewa tare da su muka yi kafada da kafada idan dai har ba a ce su wuce ni ba wajen kokari to ba za a ce ni kuma na wuce su ba sai dai a ce mun yi aiki tare Sheikh Umar Shehu Aliyu mai shari'a wanda gashi na a hannun dama na na'ibina Allah ya saka mishi da alkhairi kullum muna yin karatun nan tare da shi ne ake farawa tare da shi a gama tare da shi in dai ba yana da wani uzuri ba yana da wuraren tafsirin sa amma ya tsayar saboda wannan yake zuwa yazo ya zauna tare da mu anan shi abokina ne shi ba dalibina bane amma yake zauna a bayana kuma ya ji karatuna wannan na tabbatar da cewa kauna ce da yarda da amana ta sa haka Allah ya saka mishi da alheri Allah ya albarka wa zuriyar shi sannan kuma waɗanda kuma suka taya ni gabatar da karatun musamman kuma Alarama Aliyu Abdulrahman wannan bawan Allah Allah ya saka mishi da alheri ni ɗalibina ne ni na karantar da shi bayan kuma yayi karatu a wurin abokina Malam Shitu Muhammad amma Allah ya sa albarka a cikin wato rayuwarsa ya zama ya wuce matsayin ɗalibi ya zama kamar aboki saboda nutsuwarsa da ladabinsa da kuma wato yanda Allah ya bashi zaka kuranci akan harkan karatun Qur'ani babban misali ne ga matasa saboda ya fara karatunsa ni da na san ya shiga ne bayan ya gama secondary school ya fara haddan Qur'ani amma a hakan ya gama haddan Qur'ani har ku ga yanzu abin da ya zama da girmansa ne ya shiga makaranta ya je shiga makarantar hadda amma ka gani yanzu abin da ya zama zai iya yin gogayya da kowa a bangaren alkur'ani ni dai yana ɗaya daga cikin iyaka mutum uku kadai saboda tsananin da nake da shi akan bada ijaza yana ɗaya daga cikin mutum uku kadai da su ne kadai na yarda da cewa zan iya ba su ijaza ta alkur'ani irin wanda na karba a wurin malamina wanda yake da isnadi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda na yarda da karatunsa kuma na yarda da iya yanda yake iya karanta qur'ani wanda yasa na zabe shi yake mun karatu Allah ya saka mishi da alkhairi sannan sai kuma dalibin sa wanda shi ma ya dan dana wanda yanzu ya tashi Abdulrahim Mansur Isa Yalwa Allah ya saka mishi Allah ya mishi albarka sannan sai kuma waɗanda suka yi hidima na abin da ya shafi wato recording da kai kawo wajen ganin cewa an tsara karatun da kuma hidima tsakanin mu da wato media stations din nan Malam Luqman Sadiq da Malam Suleiman waɗannan bayin Allah ba abin da zan ce muku sai dai Allah ya saka muku da alkhairi da baba garba wanda yake kula da masallacin nan wanda duk waɗannan inda ba don su ba sallolin da muke za su tsaya check kun dan ga misali yau da muka fito da dare ana ruwa da babu ɗaya daga cikin su dole sallah ta tsaya dole sai da su kazo sai zama ma su ne limaman sallan ba gani ne limamin ba Allah ya saka musu da alkhairi sannan sai kuma waɗanda suka yi aikin recording din nan da dukkan yan jaridu musamman kuma ma wato tashar NTA da duk shekaru ta saba ita take watsa mana wannan karatu sannan da kuma wato BRC2 FM da kuma bana da muka samu wato Sunna TV da suka zo kuma suke daukan wannan abun ba tare da an biya su ba Allah ya saka musu da alkhairi wanda yake wakiltar su yake wannan abun Allah ya saka masa da alkhairi kuma kamar yadda su suke daukawa da kansu saboda sun ce kwalitin wanda ake daukawa bai kai kwalitin da suke so ba to kuma suna yakawa kuma ba biyan su ake yi ba shi yasa suka zo su dauka da kansu wanda daga baya za su sa a bayan azumi Allah ya saka musu da alkhairi ban zo na gane muhimmancin wannan abun ba wallahi sai dan tafiye-tafiye da nake a duniya zan je hadu da mutum wannan Sunna TV din da yake ana ganin ta a wurare da yawa da kuma kokarin da waɗansu suke su dauki karatun sai su sa shi a internet su sa shi a YouTube wannan abun ya sa na ji wurare da yawa inda bana tsammani cewa zan ga wanda ya sani amma sai in ga mutum ya gane har yana magana wani daga cikin ma baya jin Hausa mai yiwa amma zaka gani abun nan za ga ya saurari wani abu ko in an danyi wani abu don wasu sukan ci da dan iya abinda akai ko na turanci sai su sa sai ga mutum ya hadu da kai a wani wuri inda baka taba tsammanin zai san ka ba sai ya maka magana to wannan gaskiya nuna muhimmancin yada irin wannan abubuwa inda har akwai alkhairi a ciki to muna fatar Allah ya sa mu samu alkhairin nan ya shafe mu gaba daya sauran ma'aikata musamman kuma security na nan jami'a da kuma security da suka zo daga baya suka taimaka mana da aiki kamar yan sanda da suka zo daga nan Yelwa division din nan Allah ya saka musu da alkhairi security din nan musamman waɗanda suke gate na tabbatar da cewa muna mu'amala da su mu'amala mai kyau ta yanda zamu zo in za a zo sallah za su zo su sa komai ya tafi cikin tsari wajen shigan mutane sannan da kuma fitan mutane da shigan su daga gate duk waɗannan gaskiya aikin da suka yi mana Allah ubangiji ya biya su Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma a ƙarshe sai dukan waɗanda suka rika sauraron mu na farko daga cikin su sune iyayenmu da tijai waɗannan dole in fara da su musamman kuma mahaifina da abokin sa Alhaji Mai Kudu wanda kullun tunda aka fara karatun nan suna tare da mu anan wannan suna ƙara mana ƙarfin gwiwa ni baba na ga muku cewa shi ya karantar da ni amma yanzu kuma sai ya zauna a ƙasa ni kuma ina zaune a sama abun ya zama bambara kwai wai namiji da suna Hajar amma bayan da na iya sai da aka samu hawa kujera shi Allah bai sa ya samu hawa kujera ba na tabbatar da cewa dadin da yake ji in ya danne anan yafi dadin da zai ji in shi da kansa ne ya yi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kan mahaifansa Allah ya kara albarka a rayuwarsa Allah ya bashi kikkiawan karshe shi da shi baba mai kudu wanda uba ne a gare ni musamman kuma kasancewarsa mahaifi ne ga ɗaya daga cikin manyan abokai na malam awwal wanda Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa sannan sai kuma ku dalibai da baki waɗanda suke shigowa wasu suna zuwa daga nesa waɗansu suna zuwa daga nan makwabtan unguwanni makwabta Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi ku dalibai dinnan ina muku addu'ar Allah ubangiji ya sa albarka a cikin karatunku wasu daga cikin ku na tabbatar da cewa sun yi ne za su tafi gida akwai wanda suke gaya mun wanda yana daga cikin abin da yasa nace zan rufe yau wanda saboda wannan karatu yasa suka tsaya da sun tafi gida suka ce suna jira har sai an gama gaskiya wannan nuna ba karfafa gwiwa ne da kuma abin da zai sa dukkan mu gane cewa abinda muke yi ba abu bane na wasa dole mu tsaya mu rike shi da muhimmanci Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya sa albarka a rayuwar mu Allah ya sa albarka a gare mu har zuwa mutuwar mu Allah ya raba mu da wannan duniya lafiya yanzu ina gani iyaka abinda zamu yi kenan sai mu gabatar da addu'a wanda da ita ne in Allah ya yarda muke yin bankwana da kowa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم توفنا مع الابرار اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عنا سيئها يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام واستجب لنا الدعاء يا رب العالمين اللهم اللهم اقض حاجاتنا بحق أسمائك الحسنى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل عملنا ابتغاء وجهك. اللهم اجعل عملنا ابتغاء رضاك يا رب العالمين. اللهم ما كان منا من خطأ فاغفره لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما كان منا من خطأ أو نسيان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما كان منا من خطأ يا رب العالمين. وإن ذلك كله منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا واغفر لمشايخنا واغفر لمن سبقنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا رزقا مباركا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم علمنا علما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم لا تجعل للشيطان من أعمالنا حظا. اللهم لا تجعل للشيطان من أعمالنا حظا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في وطننا. اللهم آمنا في وطننا. اللهم آمنا في وطننا وسائر أوطان المسلمين. اللهم آمنا في بلدنا هذا. اللهم آمنا في بلدنا هذا. اللهم إنا نسألك التوفيق لأئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا محمد البخاري لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم وفقه لما تحبه وترضى. اللهم أيده بالبطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة الأمور المسلمين. اللهم ألف بينهم اللهم ألف بين قلوبهم وبينهم وبين رعاياهم. اللهم وفقنا لما فيه الخير والصلاح يا رب العالمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم افتح لنا بركات السماوات والأرض. اللهم افتح لنا بركاتك من السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل عامنا هذا عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اللهم اجعله عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اللهم ارزقنا رزقا مباركا طيبا. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah, I'm going to go to the next one.